na'budu Allah subhanahu wa ta'ala wa tibamu imu da zarafin halatta wannan masallaci mai tarin albarka domin cika alƙawari da muka yi duk da mun samu matsala ta daɗa lokacin zuwan mu ba kamar lokacin da muka ambata a karo na farko ba, amma mun gode wa Allah da ya bamu ikon cikawa. Muna fata Allah ya bamu ikon mu faɗa abin da zai zama mai amfani a gare mu. Allah ya bamu ikon mu faɗa abin da zai zame maka hanya da za ka yi gyara a rayuwarka ta nan duniya har ga lahira insha Allah. Mun bawa zaman suna yadda ‘yar uwa mu'mina ya kamata ta kasance cikin Ramadan. Kasancewa mun yi darussuka a kan Ramadan wanda muke ga da dama kuma sun saurara a kafafen rediyo da sauransu, sai muke ganin Ramadan din tunda ta shigo ta kawo kai yaya za mu kasance cikin Ramadan, me ya kamata mu yi, wani ƙuduri ya kamata ki ɗauka saboda hadartowar Ramadan, yaya kuma za a yi ki same shi yanda za ki ribanta da shi. Wannan shi ne takin maudu'in. Amma kafin shigarsa ina so mai amfani da wannan dama ganin cewa watan da muke ciki yana gab da ƙarewa, kuma da daman mu bamu sani ba cewa wannan watan shi ne watan da ake ɗauka ayyukan bayi. Ayyukan ki na shekara, duk abin da kika yi na shekara, sallar ki, azumin ki, karatun ki, zumuncin ki da sauransu, barnar da kika yi, laifukan ki kaza da kaza da kaza, wallahi billah muna fatan Allah ya gode su a wannan watan ne, a waɗannan kwanakin da ya ƙarshen kwanakin da za a ɗaga su zuwa garin Mustapha wato Allah. Akwai ɗagawa da ake yi ta sati-sati. Annabi an tambaye shi me yasa yake azumi ranar Alhamis, yace yana yin azumi ne ranar Alhamis domin a rannan ne ake ɗaga ayyuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yace yana so a ɗauke shi yana azumi, a tafi da rekod ɗin shi cewa yanzu ma mun bar shi yana azumi. Shi ne kuma dalilin da ya sa Annabi ya yawaita azumi a wannan wata, ba watan Rajab kamar yadda mutanen baya suke faɗa ba. A wannan watan ne Annabi yake yawaita azumi. Nana Aisha ta ce wata taɓa ganin wani wata da Annabi yake shagaltuwa da aikin ibada ta azumi kamar wannan watan ba, watan mai Sha'ban. Saɓanin fahimta ta farko da iyayenmu da kakanni suke ce watan Rajab shi ne watan azumin soko, a wannan watan domin an ce Annabi yana azumtan aƙalla ba a 20 zuwa sama da 20, kun ga kaɗan kenan ya rage ya cike ma ya yi wata gabaki ɗayansa. So wannan watan shi ne dalilin da Annabi yake yawan azumtansa, saboda yana so a ɗauki aikinsa yana azumi. Kuma maluma sun yi ta sanarwa, sun yi ta bayanai a kayi, muna fata Allah ta'ala ya karɓa mana ibadun da muka yi a cikin wannan watan, domin shi ne watan da za a tafi da ayyukanmu. Sannan a wannan watan ne ake yafiya, a wannan watan ne ake roƙon gafara, a wannan watan ne ake maslaha da juna. ‘Yan uwa, sauran watan nan kwana biyu ko uku, duk wacce ba ta yi maslaha da wacce ta san matsala ba, duk wacce ba ta yi maslaha da mijinta ba, duk wacce ba ta yi maslaha da kishiyarta ba, da ƙanwar kiyarki wanda duk kuka samu matsala, abokiyar karatu ne, abokiyar kasuwa ce, kin san akwai matsala a tare da ke da ita, ‘yar uwa kuma yi ne gafara. Ba ƙanƙan da kai ga ita ba ne, ƙanƙan da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Neman yardarsa ce, ba don ta isa ba ne, ba don kina tsoronta ba ne, a'a, don kina gudun kar a karɓi ayyukan bayi ke ban da naki. Domin Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana a wannan watan, a wa'innan kwanakin, idan aka ɗaukaka ayyukan bayi, Allah ta'ala zai ce ya yafe wa kowa, kowa na yafe masa, amma banda mutane guda biyu. Suwaye mutane guda biyu nan? Na farko Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya kasance yana yin shirka, komai kankanta shirka. Domin shirka ita ce gamamman aikin da Allah ya alƙawarin ba zai yafe wa mai yin ta ba, matuƙar ya mutu a kanta. Wannan mutum na farko kenan. Mutum na biyu shi ne wanda suke gaba da shi da ɗan uwansa, ba su kuma dawo sun yi maslaha ba. Annabi ya ce Allah zai ce a ware takardunsu har sai sun san maslaha. Wannan laifukan ‘yan uwa mata dukansu a tare da musu. Na farko na ce shirka, abin mamaki kowa sai da ta haka shirka ina. Ai da ne ake shirka yanzu an daina. Akwai ƙaramar shirka tana nan yawo a cikin mu kuma tana haifar da manyan ba tare da mu har gaba. Ba wai bautar gumaka kaɗai ita ce shirka ba, a'a, dukkan yadda da bauta a wani Allah ba Allah ba, ko yadda da neman wani taimako a wurin wani ba Allah ba, nau'in shirka ne. Misali, ki ji a ranki cewa akwai wata ka'ida da wani malami ya baki, wani Allah ma a addinance ne, ai shi malami ne, mai addini ne, ana zuwa ya ba mu bara ko me ake cewa dai, sai malami ya dora ki akan cewa za ki karanta kaza, kafa kaza, kaza, kafa kaza, za a rubuta, za ki sha, za ki kaza, amma in an gama za ki yanka zabarun jajaye guda ne, za ki yanka kaji farare guda ne, kamar dai yadda suke faɗa. Wannan ma nau'in shirka ne. In kika yadda hakan za ta yi miki magani, to kin yadda ba Allah ne mai miki magani ba, waɗannan sharuɗan da aka ajiye miki su ne sababin sauƙin ki. Wanda kuma duk mun shina a musulunci cewa magani sila ne, amma sauƙi Allah subhanahu wataala shi ne kaɗai yin sai ba ya ci. So kowa ta gane babu wani wanda ya isa a nemi taimako a wurinsa. Babu wani wanda ya isa a nemi dacewa a wurinsa. Wala Allah shehi ne, wala Allah sai ya dace, wala Allah walka sunan ne nau'in mutanen da kamar wasa, amma su ma sun shiga jikin mata, an ɓata a jikinsu, ana ta saba wa Allah subhanahu wata'ala saban da baya yayewa. So duk ƙanƙantar shirka da kika san kina kamanta ta, sai kin kakkaɓe zuciyarki. Kin janyo ikhlasi, kin danna bujirin mun Allah subhanahu wa ta'ala, ke ma ya sa ki a cikin wa'anda zai yi yafiya a wannan wata nan da muke shirin kare shi. Kazalika ita ma wanda ba ta samu maslaha da ƴar uwarta ba, wanda ba ta yafe wa ƴar uwarta ba, ke ma takaddar ki Allah subhanahu wa ta'ala zai ce a maida ita baya. Har sai me kin dawo kin samu fahimta ke da ƴar uwarki. Saboda haka gaba komai ƙanƙantarta a je a samu maslaha a yafe wa juna kafin Ramadan, kafin wannan watan ya bace. Ina fata an fahimci saban da nake son isarwa. Waɗannan ayyuka guda biyu, mu yi ƙoƙari mu zama ba mu samu kanmu a ciki ba, mu yi ƙoƙari mu ga mun kiyaye Allah bai sa mu cikin mutane guda biyun nan da ba za a yi wa abin da ya dace na rahama ba. Allah ta'ala ya samu dace. Sai maudu'inmu da ya shafi azumi, wanda muka ce muna so mu kwatanta yaya tarbiyyar mace, yaya tsarin mace zai tafi da Ramadan a matsayin ki na musulma mumina, yaya za a yi ki ayyukan ki na Ramadan kuma ki mu'amalar ki ta cikin gida ba a samu dazgaro ba. Da farko dai azumin watan Ramadan, Allah subhanahu wata'ala ya ajiye mana shi saboda wata hikima da fahimtar al'umma, duka mu ture mu dawo guda ɗaya, mu so juna mu ƙaunaci juna, mu kuma fahimta dukkan mu matsayi ɗaya muke da shi, da mai kuɗi da talaka, da malami da ɗalibi, da duka masu mulki da sauransu. A watan azumi sai aka kawo mana wata ibada wanda kowa ba a bibita shi akan ɗan uwansa ba, ba ce talaka yin roma mai kudi ya 20 mai mulki ya 30 ba sai aka ce duka mu zo bi 30 ko 30 ba da yana ashe wannan daidaito Allah yake so yi ki gane cewa ke dinan da banki kudi ke dinan da ba kowa ba ke ma kina da daraja irin ta wayancan masu mukami masu kudi da sauransu kuma ku gane watan azumin Ramadan sai aka ce bi sauran duk tare da juna ƙarfe ka za mu tashi bi sauran ba a ce na mai kudi ƙarfe kaza ba saboda duk abin da ake a duniya ce akwai hanta mu ko taro ne sai a ce invitors za su zo ƙarfe kaza jagororin taro za su zo ƙarfe kaza manyan baki za su zo ƙarfe kaza wannan shine mafi sauki a cikin nau'in mu'amala taro to sai an bambance zuwan masu kuɗi da masu sarauta da masu mulki amma azumi Allah ya ce duk kuyi sauri a lokaci ɗaya duk wanda ya wuce ƙarfe kaza da aka yi a salati nan kar ya ci abinci Allah ya daidaita mu ko bai daidaita mu ba ya dawo ya ce mu sha ruwa lokaci ɗaya ba a ce tunda ke talaka ce an ɗan miki rangwame ba ki sha ke ƙarfe biyar wasu su sha ƙarfe shida wasu su sha shida da rabi a'a Allah ta'ala ya ce mai duk mu sha tare saboda mi daidaito sannan duka ayyukan da ake yi na lada a ciki ba a bambanta ba in ke talaka kin yi za ki samu wannan ladan ita ma mai kuɗi in ta yi za ta samu wannan ladan Allah yana so ya samar mana da haɗin kai da fahimta da juna ne a tsakanin juna da kuma tausayi domin wani mai kuɗi bai san yadda ake jin yunwa ba bai ma san yaya ake jin yunwa ba idan ba zirin azumi ba dama kominsa yana nan on timetable ƙarfe kaza ana kawo masa kaza zai breakfast ƙarfe kaza zai lunch ƙarfe kaza zai dina ƙarfe kaza a tsare yake abincin a tsare yake kuma an san nau'ukan abubuwan da ya kamata a hada masa saboda haka bai san yunwa ba sai mai samadin sanadin wannan wata na azumin Ramadan Allah ya daidaita mu ko bai daidaita mu ba to talakawa mu fahimta Allah yana karrama mu ne a wannan watan mu ma mu ji cewa yana son mu bai bar mu baya ba to amma yaya za a yi mu gode wa Allah wajen nuna masa ƙauna da yarda da wannan damar da ya ba mu ya daidaita mu da managarta mafifita a cikin mu wannan shine abin da nake so Annabi alaihi salatu wassalam ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban mata abdawa duk wanda watan azumin ramadan ya same shi imanan yana mai imani wata saban yana mai kwaɗayin lada mai aikata wasu ayyuka don samun lada Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya aikata na daga zunubi a baya ashe kenan dole mu shiga ramadan da tsarkakakkiyar zuciya wankakkiyar zuciya zuciyar da ta tamfaru wa Ubangijinta subhanahu wa ta'ala zai ba ta kariya zai ba ta taimako zai mata abin da take so wanda ma ta sani da wanda ba ta sani ba ku sai na ga akwai buƙatar mata mu kawo tsari a kanmu akwai buƙatar mu kawo yadda za mu tafi da Ramadan din mu yi nasara mu cimma abubuwan da ake bukata na ka samu wata 'yan kasuwa ce wata ma'aikaciya ce wata tana aikin wahala a gidan wanke-wanke ko gidan shara wata tana aikin abinci a gidan to yaya ita ma za ta samu kanta ta yi ibadar Ramadan ba a wuce ta ba yaya ita ma za ta zama ta samu abin da ake so ita ma har ta kai ga tun cewa ta dace Allah subhanahu wataala ya saka ta cikin wadanda ya yabe musu zulubansu na baya tsari da ya dace shine mata ni tsari kamar yadda mutu da kitan time table ko komi ayi shi on record kuma akwai abin da muka fiye shagalta da shi wanda kuma ba komai bane sai hasara shine bacci na biyu su mu'amala da waya na uku su kallace kallacen TV da sauransu yan kuma ki tsara ku kanki cewa wannan watan da aka shiga ba zan yarda na yi hasara sa wajen dauke lokaci mai yawa ana da duba waya ba sai kiga dan gurbi ya taru ɗan mata ne sai abin da ƴar waya din ana kallo wannan waya sai ta iya bata muku awa biyu kuna kallon wani film awa biyu nan ta kai ki wani abu mai daraja wanda Allah ya ɗaukaka darajar ki domin mu gane mata idan fa Allah ya karbi ibadar ki in Allah ya karbi ibadar ki to ba wai iya kawai gafara yake miki ba wallahi sai kin ga daukaka ta same ki sai kin ga Allah ya darjanta ki sai kin ga Allah ya muhimmantar da ke yanzu kin fida da Allah duk wanda shirya za ta yi Ramadan dan Allah a tsarkake zuciyarta a tsarkake za ta yi wa Allah ibada tsakaninta da Allah ta sa a ranta daga yau bayan Ramadan ta auna rayuwarta ta gani wani canji ta samu in har kin ga bai san canji ba to ibadar ki ba ki aiki irin wanda ake so ba aiki yana farawa ne daga zuciya daga zuciya aiki yake fara kafin gabbai su fara yin nasu zuciya ta zama tsarkakakkiyar zuciya mai kankan da kai zuwa ga ubangiji ta mai fadayin lada ga ubangiji ta ɗan uwa ba yawan tashin dare ki kwana kina sallah ko ki kwana kina karatu ko ki kwana kina ibada shine yake nuna dacewar ki ga ubangiji ba wallahi akwai wanda wannan din ma bai dace da ita ba kiyamul layl ba ta dace da ke ba karatun bai dace da ke ba in har gari zai waye ki zo ki makarantar da rasuwa don akwai wanda suke ɗauki hankalin su da yin nafilfili kuma ita sallar wajibi sai a zo a kawo da kai a kanta ba ku gane ba shedan ya gane ke kina son Allah to yana da wani hanyoyi da yake biyo miki sai ke ki cika min kina cika musuwa aikin da kike yana kyau aikin da kike kina kan da rai shedan yana ƙara tusa miki haka a rai ki cikin gamsu alhali yana so ki bar abu mai kyau mai daraja wanda na dole ne ki kama wancan wanda na fila ne don me don ki saba wa Allah wanda ya barbar Allah ya saba wa Allah idan kuma na fila an bata ba a yi ƙarin lada ba ne so abu na farko ki tabbatar ke tsayayya ce sallah biyar kar ta wuce ki akan lokacin ta duk irin tsarin da zaki wa kanki ke kin bi shi na kanki wala ala lafiyar ki lokacin ki iya dawainiyar da wahalar da cikin ki zai iya dauka kin san kanki da naji da alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam tace annabi yana tashin iyalan gidansa a ƙarshen dare kunga shi zai kwana yana ibada amma sai dare ya zo ƙarshe sai ce mata duk su tashi tashi yara a tashi ayi me ayi ibada saboda ya san mata muna da rauni mace cikin ta ba zai zama kamar namiji ba namiji zai ji wahalar da ke ba za ki tura ba to idan kika san ke cikin ki ba zai tuki cewa ki awa biyu uku cikin dare kina wa Allah huta ba to ki kamanta da iya abun da zaki iya na tashi cikin dare zan yi raka'a 11 a'a zan yi 13
a tabbas ne iya abu da zan yi ko tara ne da yake ba ramin ake bukata akwai shafa idonta tara bakwai duk abin da kika san shi zaki iya kai ni ba abin da nake iya wa sai tashi ne ran da bila raka'a ne kawai amma ni ne raka'a biyu ba na kowa sai na sanna asbana dai kaza dai kaza to ki dora akan abin da shi ne jikin ki zai iya kada ki sake ki bar farilla idan kuma kika san alhamdulillah ke jaruma ce mai kokari ce kin cire bacci a lissafin ki domin yan uwa mata bacci nan da muke tuba da yi akwai ranar da za a tashi ki kuri idan ta an kai ki gurin bacci wanda ko farkawa ba a baki da maki ba baccin nan za ki yi shi na dole wanda ko kin so tashi ba za a baki da maki ba me miki hayaniya ya hana ki yin sa to in har wancan baccin zai zo ya same ni menene zan yaudar kaina yanzu in ce sai na yi bacci dole bayan an yi na dare hanzi in ka shiga gidaje duk an yi bacci lokacin da ake fita dan karatu lokacin da ake wanke wanke da shara a wani gidan ka so sai ka samu duk sun yi bacci rana in ta take nan ma bacci kita shi dan rage ayyukan gida ba sai kiga aikin gida har magarba ta yi saboda ba tsari ana ta bacci yan uwa wallahi baccin nan ba komai bane ba wai da hadin sa da muke ji din dama Allah haka ya sallada mana du'a a shedan ne yake kin sa mana jin dadin bacci kuma hinci bacci irin na asuba gabdar as-salatu sai ku bacci ya kowanne dai saboda shedan yana kawata miki shi a ran gidan ne ki kasa tashi a lokacin sallah so duk baccin da zai hana ki yin sallah a lokacin ta ki faranta da shi wannan shine abu ne dace ki tsara wa kanki rayuwa ki tsara wa kanki yanda zaki tafi da rayuwar ki ba tare da kin kauce wa hanya ba sannan mace tana da abubuwa da ya kamata ta kiyaye idan yarinya ne tana karshen iyayenta idan matar aure ne tana karshen mai gida shi azumi lokaci ne na ɗawainiya matuƙar wata ibada da zaki za ta hana ki wa mai gidanki ɗawainiya wanda ya kamata ki masa to bai kamata gare ki ba bai ta zama wajiba a gare ki ba domin ita duka ƙarin lada kike nema in kina son cikakken lada ki tuna masa aikin sa tukuna sai ki zo ki aiki domin nana Aisha ta alaihi salatu wassalam ta ce tana zama da azumi har wannan watan ba ta samu taliya ba har ce nana Aisha yaya haka shekara guda duka azumin da ake bin ki bai samu kin biya ba sai saboda tana ɗawainiya da annabi alaihi salatu wassalam dare da rana ba ta samun lokacin da za ta zama irin tabarranta da shi har ta samu ta iya yin azumi ita kuma saboda ayyukan annabi ta dinga zikiri da azumin kenan bari sai gobe bari sai jibi kullun sai ta ga shadir dinta ba su kare ba tana ɗawainiya da annabi alaihi salatu wassalam har sai ta ga wannan watan da dama shi wannan watan ai wata ne da annabi ke kusan azumin sa gaba ɗaya sai ta samu nutsuwa ta samu damar yin azumi ita ma sai ta yi shi a cikin lubun wannan azumi da ake a cikin wannan watan to kenan ashe ibadar mace dole ce duk da ita ibada ne take yi matsayin sa na annabi matsayin ta ko matsayin sa kuma na mutunta to amma ke mai iya kokarin ki ga cewa kun wata ɗawainiya ba ki ce ake yanzu karatu kike yi ba a'a gaskiya ni kan wallahi tashi zan yi dan yi sallah kan zan yi kaza a'a matukar akwai umarnin mai gida sai an cika shi sai an cika umarnin mai gida tukunna me a samu a yi abin da za a samu ladar tsari da mace za ta ɗauka wa kanta ta ɗauki abu mai sauki amma ɗorarre misali da ba ya sallar walha ramadan ya kama sai kika ga arziki insha Allah mu daga yanzu na fara sallar walha ba zan daina ba har illa masha Allah saboda ramadan da ba so ake gyara maka halinka ai ya daidaita ka sai kika sa a ran yanzu ga azumi ya zo zan dinga yin sallar walhar ka abu insha Allah sai kika fara kun ga dai sallar abin da muka sani raka'a gudun nan ai har addu'a da zaki minti 10 ya ishe ki minti 15 ya ishe ki kun ga me ya ci miki wani lokaci daga cikin lokacin da zaki kasa ayyuka a gidanki ba sai ki tsara wa kanki insha Allah kullun yanzu bayan sallar asuba zan yi tilawa gurgudan haddar a zaki samu izu uku izu biyar a'a ni ban da haddar ko wasu zubai amma kuma zan yi ibada bayan asuba aƙalla ta awa daya kafin gari ya waye misali sai ki karanta rubuwa ki rubuwa ki kafa dare ki salatin annabi ki kafa dare ki istighfari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi la ilaha illa anta sunan ne tasbihai ko wanne zo ba ki in kika zauna don Allah kike yi Allah zai karba ki dan da ba can aka yi wani hadisi da yace ko ba Ramadan ba wacce ta zauna bayan sallar asuba tana azkar ko tana tilawa ko tana wani abin da dai zai amfane ta kuma zai daidaita tsakaninta da Ubangiji a gurin da dai sallah har rana ta daga ta fito Allah subhanahu wataala zai ba ta ladan ta yi hajji da umra mata kina aikin ki ba miki shura ko Kano ba amma kin yi aikin da aka baki ladan mai hajji da umra me yasa bacci ya fi dadi a wannan lokacin kina idan da asuba sai ki zo da bacci idan iya zo miki sai ki kwanta kamar yadda dazu na gaya muku shaidan duk abin da ya san cewa wannan in kin yi shi lada za ki samu wannan in kin yi shi Allah zai baki lada ko Allah zai baki yafiya to sai yayi iya kokarinsa ya tusa miki yanda za a yi ba za ki samu wannan ladan ba so abu ne mai wahala ki samu mata bayan sun yi sallah in ma sun tashi sun yi asuba fa kenan bayan sun yi sallah su zo su yi wannan zaman har a samu rana ta kudo stashi sun sallah sai wani dalili ya daga su akan sallah ya su mata yanzu sai mu kokari mu gyara in kika yi wannan zaman kika yi tasbihi kika yi istighfari kika yi abun da dai kika shina daga ibadar ki har rana ta kudo kika tashi kenan kika yi raka'a biyu to nurun ala nurun wani hasken akan wani hasken wancan hadisin ga abin da ya faɗa zai a baki wannan hadisin shi ma ga abin da ya faɗa zai a baki shi kuma Allah baya tauye maka alƙawarin da ya maka ko wanne ya faɗa zai a yi miki kin ga kin ƙara wa kanki falala kin ƙara wa azumin ki daraja dan hansu yayi yar uwa tashi ki cire kasala kar ku ji azumi yanda kaje sai ya kashe maka jiki wallahi jin da nake so ki kaza in kin ji a zuciyarki kin yage hakan wallahi cikin naki ba za ki ji yaya ki tashi ki gyara gidanki ki tashi ki abubuwan da dan kika sani aikin gidanki ne na kanki kin yi wanka kin gyara cikin wala Allah a radio kike sauraron wa'azi fita kike ki jiyo a masallaci makaranta ku ne zuwa muku wa'azi wannan ke kika san hanyar da kike bi dan ki saurari wa'azi ki saurari wa'azi miyi kokari na ce mu seta zancen kallo a TV zancen kallo a waya wallahi mu kiyaye shedan yana nan yana jiran mu yana nan yana jiran mu ya hana mu samun lada a wurin Allah subhanahu wataala so duk yanda za a yi ki ga ke kika hada mu lokacin kin cinye lokacin domin in rabata da take kyau Allah ya karba aikin ka to fa bayan Ramadan kamar yadda na gaya muku zan samu kanki irin kin samu nutsuwa kin samu gamsuwa ba iya kanki ba sai ki samu nutsuwa da gamsuwa da karbuwa din da Allah ya miki ta bayyana a cikin jama'a gabaki daya mijinki ya kinci mu'amala da ke yara da suka fesa da miki suka dame ki da damuwa irin ta tarbiyya su ma komai ya zama normal magwanta da kuke da matsala da su sai ki ga saboda Ramadan akwai abubuwa da yawa a cikin sa akwai kyautatawa kyauta cikin Ramadan tana kyautata alaƙa tsakanin ki da ƴar uwarki sadaka cikin Ramadan zumunci cikin Ramadan duka ayyukan nan da kai zaki ga tasirin su bayan Ramadan. Dan har malama suka ce bayan Ramadan din idan ta zo to sai kuma fa ai ta bibiya ai ta ci gaba da wayannan abubuwan da kai na alkhairi a cikin watan domin me domin alkhairi ya ci gaba da wanzuwa. Yanzu da Allah wani aikin kai aka baki lada haka kawai ba tsammani aka ɗauki 5,000 aka baki saboda wannan aikin da kika yi kai kina ganin wani Allah bai faɗi yake 2,000 ko 1,000 ba sai aka baki 5. Jin daɗin ladan da aka baki sai kika zarce da aikin baki daina ba kika ce a wannan aikin mutu gara ba za a bar 5,000 ai ba ai kuma na samu abin yi idan kika doge da yin sa to ba 5 din ba nan gaba kika kyautata Allah ya ce sai ya ƙara minka miki akan wannan abin da ya baki. Domin alƙawarin Allah cewa in kika kyakkyawa guda ɗaya zai baki ne lada fatan kwansansu guda 10. To jin daɗin an baki wannan lada 10 ya sa kika ƙara zurfafawa ibada cikin kyautatawa Allah sai ya miki ninki ila adhaabin qasir sai miki ninki bisa ninki wanda baki ma san adadin ninkin ba. So shekara sai kika kin tafi da ita har ta zago ke miki ga jin gaza a cikin shekarar ba. Da talauci da bakin ciki da kuncin rayuwa wallahi mu ne muke neman su domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa jaza'an bi ma kasabat aydikum sakamakon ne abin da kuka aikata da hannayenku yake samu. Duk wacce ta ga bala'i da musiba sun mata yawa musamman a watan Ramadan a ɗauki bincika sakamakon aikin ki na Ramadan ba karɓaɓɓe ba ne ba ki kyautata alaƙa tsakaninki da Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ba a samun matsala cikin Ramadan matuƙar an kyautata alaƙa tsakani da Allah. A wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zanga an ce yau ɗaya ga Ramadan yau ɗaya ga Ramadan ya ce da shaidaru za a tattare su a ɗauri za a kange su daga barin mai cutar da mu shaidanin aljanu kenan ba wannan wasu suke ba mu dama muke aikata wasu laifuka na daban-daban ko amma me sai mu ga cewa cikin Ramadan ciwon wacce ya tashi wacce ta faɗi an san aka ce ciwon wacce ya tashi a'a mun fa an ce Ramadan ne ya akwai dalili na farko shi ne shaidanu waɗanda hangarancinsu jabbarancinsu muguntarsu tafi yawa su ake daurewa sai a baku da ƙananansu masu ƙananan laifuka waɗanda idan zuciyarki ƙarƙar face zuciyarki akwai cike da imani kin fi ƙarfinsu kangararru an rike shi to sai zuciyar ya zama ita ma akwai tsaka kina aikata ƙananan laifukan ki to ai ba za su gagara ziyartar ki ba wala Allah da kike kina da wani sarkin aljanu a ganin kangarare yana cikin wanda aka daure da yanzu ke wata ce kin samu dama kika buɗe ibada baba to sai ya zo san da ya dawo cikin ki sai ya ga yanzu ba kin masa wajini dukkan babban da yake shiga cikin ki yanzu kin toshe su kin zama ta Allah kawai in kika yi sa'a ma sai ya musulunta domin yanzu ke kin rinjaye shi kin fi ƙarfinsa da kika samu yadda kuma sai kika ƙara nasara kika ƙara narkewa kika ƙara zama cikin laifuka da sauransu to wa'innan ƙananan da suka zo kuma ai su da mai yantayi ne baki ne sun zo sun ba ku ce ki da sababbin halaye sai mai shugaban ya zo ya sake zama a kansu kin ƙara wa kanki wata tawaga ne ma domin ba abu mamaki ba ne a Ramadan ba a Ramadan ana samun mata a ɗakin zina mata a hotel-hotel mata a lalatattun ɗakuna da ake kamo su a gurin mazan banza ƴar uwa cikin wata Ramadan kuma ki gaya min yaya za a yi Allah ba zai haɗa ku da shaidanu ƙanana ba sako miki manyan su zo su miki abin da ya dace. So saboda haka duk abin da muka gani daga ayyukanmu ne ɗan uwa, mu yi ƙoƙari mu gyara tsakaninmu da Ubangiji, mu yi ƙoƙari mu kyautata tsakaninmu da Ubangiji. Duk aikin da za a yi mu sa shi a tsari, ya zama muna yin sa ne cikin me, cikin nutsuwa da gamsuwa. Allah subhanahu wataala zai yi mana abin da muke nema. Kada mu nemi wani taimako sai wurin Allah. Allah subhanahu wataala ya gaya mana, ya ce ya kusanci da bawa a kan wannan jijiya da take nan wurin. Kowa ce haka da ya tsaka tana yin wata jijiya tana daddaddar, wanda malama suka ce ita ce kafa ta farko da ake fahimtar rayuwar mutum. Allah ya ce ya fi wannan jijiyar kusa da ke kai, ya ce kuma in ke roƙe shi zai amsa miki. Aka yi faɗa cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fa yastajibu li wa yu'minu bi. Kenan dukkanmu mu ji a ranmu Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kusa da mu, in mun roƙe shi zai amsa mana. Kar wata ta ja'alar da ita damuwar ta tafi ƙarfin addu'arta, damuwar da sai an je an gaya wa malamin wahalwa ne, ko sai an gaya wa sayyada wacce, a'a, babu wacce damuwarsa ta kai abin da Allah ba zai iya aika mata ita da shi ba. Ai sauƙin a hannun sa yake. So mu nemi yardarsa, Allah zai yarda da mu. So ina ganin ƴan uwa, idan muka saita rayuwarmu wallahi kafin raba da yauta, ke dai da abokan gidanki sai Allah ya cire miki damuwa da baƙin ciki, sai Allah ya raba ki da talauci da ƙasƙancin rayuwa. Wannan gane ba ne Allah subhanahu wataala yana cewa idan ya gamsu da ke ya yadda da ɗabi'arki da tarbiyyarki, Allah ta'ala sai ya kalli mala'ikunsa ya ce ya tambaye ku ka shaida ina son wancan ƴar wani, na yadda da ita na aminta da ita na gamsu da tarbiyyarta. Sai Jibril ya ce ya Ubangiji ni ma ina son ta, na yadda da ita. Idan Allah yana faɗin saƙo zuwa ga mala'ika, sama tana karkaɗa tana rawa tana bada wani harkaki, sauran mala'iku sai suka ji sauti me yake faruwa, suna tambayar Jibril me yake faruwa. Yawanci hadisi suna cewa qala al-haq, Allah ya faɗi gaskiya, gaskiya akan ba akan keke din nan da kike zorin ƙasa ba. Jibril zai bada labari Allah yana son wanci ƴar wani, mala'iku kuma ku yadda da ita, kuma kun shina mala'iku da ma an ce bi bayi ne da ba sa saba wa Ubangiji. Laa sunallaha ma amaru wa yaqulu ma yamuru, tunda sun ji Allah yana son ki to su ma ai sun dauka suna son ki, sun yadda da ke kuma za su baki kariya. Sai kiga ba wanda ya ce ya taba ki saboda kariyar da suka baki, suna son ki suna kaunar ki, kuma sai ta saka sauran so da kaunar a zukatan duka mutane da suke duniya. Haka kawai sai kiga ba darajar ki je ta kai ku gurin ba, ba mukamin ki ba, ba kudin ki ba, amma haka kawai ana ambatan sunan ki, kowa yana son ki, kowa yana jin ya yarda da ki, ya gamsu da ke anguwarmu kowa yana yi da ke, kuma makaranta ne kowa da ke yake so ya yi, ba komai ba ne, ana da ya gamsu da ibadar ki. Amma wace ƴar uwa ta ce bata damu da sallah ba, bata damu da karatu ba, bacci kawai don zuwa a wasu bacci, sallah sai an haɗa azahar da asar don abin haushin a wannan wata da za mu shiga na Ramadan. A watan ne ba ƴan uwa mata ake haɗa salloli, ana baccin rana sallar azahar ta zo ta wuce sai an gala asar ta yi kusa a zabura, ban yi azahar ba ma dai, kina azahar ɗin a gurin ana kiran sallar asar sai ki haɗa. gonakin ibada amma ba irin ta Allah yake so ba saboda hakan nan dole mutum a ran muzali abiyan da Allah subhanahu wata'ala yake kuma ba komai bane ake yin sa ba tare da neman yardar manya ba ko iyaye ko komai gidanka akwai ibadoji guda biyu qiyamul layli da kuma tahajjud a matsayin mu da mata akwai sharuɗa a gare mu za mu iya yin su amma cikin yardar magabatan mu ko jagororin mu domin me kamar ibada ta sallah akwai wani hadisi da yake faɗaitarwa zuwa ga yin sallah amma kuma ga mace ita kuma sai ya dinga razanar da ita to ita ya za ta kasance a ciki annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya tsaya a bayan liman ya ce har liman ya cimma ya qiyamul layli da kuke yi ba wala Allah raka'a shida dai wala Allah raka'a goma ne ko kuma kuka je kuma kwanta a gida misali kamar sallar tarawih kenan ko Allah zai rubuta maka ladan duka daren tun daga wannan isha da aka yi har zuwa asuba al-fajr ke to cewa kina da kina ibada da gida ba to amma yaya ake yi a samu ladan sallah da liman ga mace na farko dole akwai yardar manya da komai gidansa in yarinya ne sai ta tambayi izini a gida an banta idan mace ce sai ta tambayi mai gida kuma ya banta kuma ta san dan girman Allah za ta fito kada ka fito sallah kuma ka zo ka aikata wani abin da bai dace ba da daman mata ana samu an fito sallah qiyamul layli amma wani abu ya kimta mara kyau mafi sauki a cikin shine ku samu daba a kafa ana tattaunawa ana gurgul marwata ko ma har wannan zaman ya haifar da fada mafi sharrin wani zaman kuma shi ne kin fito sallar dare amma ga ki kin kewaye kin kama wani guri kuna gira da wani saurayi kuma wannan akwai ha'inci ga magabatan ki akwai ha'inci ga Allah subhanahu wa ta'ala so duk wacce ta san ba za ta kiyaye dokokin sallar dare ba ko sallar ba sunan shi tarawih ba hatta ma fara mafarkin fita don mata muna da son sunnoni mai tafuna wurin karatu mai tafuna wurin sallah duk wanda aka ce yanzu aikin alkhairi ake muna son hakan amma kuma niyyar mu babu ingantacciya wanda ba za mu samu matsala ba dole sai mun kyautata mu'amalar mu dole sai mun kyautata zaman mu domin me kada ka zo kai aikin da babu lada don wani hadisin ce mana yayi akwai kuma wani wayan Allah da zai ida da yunwa da kishirwa amma annabi ya ce wallahi da ya sha ruwa shi ya biye masa saboda babu sufofi mai azuma tare da shi asmi ba iya rashin ci da sha bane ba iya rashin kamewa da iyali bane a'a asmi dukkan gabbar cikinki akwai abin da aka bata da yin azumi ita ma sai ta yi kin ga harshenki to yana iya kankare miki ladan azumi gaba daya yana iya hana ki samun ladan azumi gaba daya yanzu misali kin gama wanke-wanke kin gama shara kin fada gidan maƙociya wancan ma ta gama ladan ta fada kun kafa wata ƴar ƙaramar daba sai yi rana farki a kawo labarin wancan da bacci nan a kawo labarin wani da baya nan a haɗa gurbi kala-kala a gidan da jin aure zaman ya haifar da matsala wani Allah ma har bayan lokaci to kenan wannan harshen ku da kuka tattauna abin da kuka ga dama yana zance muku ladan azumi ba tare da kun shida ba to kuma wani sahabi annabi alaihi salatu wasallam yace ya rasulullahi ausini ya almanzan Allah kai bin nasiha sai yace kufa alaika haza kaga wannan rashin naka ka kiyaye shi sai yi mamaki yace ya rasulullahi in kiyaye harshe na ma kuma yanzu a ga mamu da abin da harshen ma yake fada yace kai ta da kai ai wannan harshen zai iya fitar da kai a musulunci ma gaba ɗaya ba tare da kashi na ba ya mai da kai kafiri ma ba kashi na ba so mace mai azumi dole ta san cewa za ta kame harshen ta za ta kame dukkan gabanta kada kina azumi kina aikata abin da zai jefa ki cikin halaka saboda haka idan aka dau niyyar azumi to afshina fa dukkan abin da Allah baya so to ya kare tsauri yanzu a kanki an kare kin abin da Allah baya so a yanzu a kanki gulma munafici duka sai an kiyaye su mata wanda suke da aure a kiyaye fitar da ba da izini ba ko kuma a yi mai izinin guda daya amma kuma sai a shiga gidan tariya kala biyu kala uku wanda kuma bonus ne kuma da azumi saboda wata ne na ziyara fito masa a fili fito masa a mutum gobe insha Allah ina so ku ta ziyara zan je gidan mumina gobe abin da ya sauka saboda me wani lokacin idan tafiya ta yawa kai ma za ki cikin da in kin ce za ki je gida uku ko biyar ma kin yi uku kin da sai ki dawo to da ya mishi za ki je amma ba wai sai kin ce a zan je gidan kawai kin ce za ki je gidan babu wance gida daya shi ya barki akan kin da gidan babu wance ne amma kin shiga gidan antu wance gidan to wannan shige shigen shi ma yana iya lalata miki azumi domin shi ma gidan da kika shiga haka za ki je ki samu kin tattauna abin da ba sa ki tattauna ba a gidan wata ma ba za a san ta je ba sai gurbin ya tashi a ce ai ran da ka zo gidan wancan ne akai kaza akai kaza mota ka sun ne so dole sai kin gyara mu'amalar ki komai naki sai kin kakkafe shi kin wanke zuciyar ki kamar yadda nake kara faɗa mana ba tsantsan kawai sallah tsantsan kawai karatu tsantsan kawai a'a har da gyara dabi'a gyara mu'amala tsakanin ka da mutane kyautatawa sannan uwa kuma ba ki ya zama akwai zikiri ƴar uwa kar ya zama ana ramadan kina nausawa ƴaƴa ashar kar ya zama ana ramadan kina faɗin maganganu na waka ƴan uwa mata ita fa zina ba wai zina ki je ki zubanta da namiji shine kadai zina ba wa'idan gidanun naki guda biyu kina ƙuryar da ake zake yin zinarci sai ku je a tura ku kallo a wayar saboda zafin azumi ai za a rage zuwa su ba ku je ku kwanta kina kwanci kina kallo wanda kuma ke kin san kallon nan bai dace ba abin da yake cikin kallon nan lalata tarbiyya yake yi idan na saurare ne ba shi ma kunnen yana zina idan da saurare ne ba haka za ki zauna ki saurari labari ke kan bikin san wannan labarin har ma yana ba ki sha'awa yana tayar miki da hankali ke kuma ki ce ba saban Allah kike yi ba so duka irin wa'innan abubuwan kowa tsakaninta da Allah ta je ta koma ga Allah subhanahu wataala kamar yadda na gaya ku wannan watan Allah yana karɓar tuba domin a shi ne za a tattara ayyuka kar ki sake a tattara ayyuka ba a tafi da tuba na ki a gaba Allah subhanahu wataala ba Allah na san ina sa a ba ubangiji na dade ina yin kaza ina yin kaza wanda ke kadai kika san kina yi ya Allah saboda wannan watan da za a shiga mai daraja Allah ubangiji ka yafe min kaza da kaza da kaza da nake Allah ka shiryar da ni ka gaurar da ni kan hanya madaidaiciya Allah ubangiji wannan laifi da nayi maka kai ka cancanta ka yafe min ubangiji yadda ka rufa min asiri ba a fahimce ni ba ya Allah kar ka bari a fahimce ni kar ka bari na ci gaba da aikatawa kar ku manta a filin alkiyama ma akwai irin wa'innan bayan da Allah subhanahu wataala zai dubi littafin su cike da laifi ya kira ka yace bawa na wani kai kaza kai kaza kai kaza na hukan laifi cikin littafin ka san kuyi da kanka ka ce ya ubangiji nayi don ba a musu a ranar ranar idan baki ma zai ƙarya za a iya hana shi magana sai a sa gabbai sai sata kika yi sai hannun da ya dauka ya faɗa da kansa zina kika yi farjin da kika yi zinar da shi shi zai ce yayi wani wanda ba a sa kiki je ba kika je da kafar ki kafar san ta wani labari kin ji saboda haka da mun ma ba san ki sai ki mafarkin ƙaryar ba za ki ce ya ubangiji nayi kana da wani aiki da zai iya fansar ka sai ya ubangiji ban da shi kai kanka ka miƙa wuya ka tabbatar kawai halaka ce amma Allah ya cika rahama sa sai ya ce yanda a duniya dan sa maka asiri kashe kana kaza kana aikata laifi ban bayyana wa jama'a cewa kana yi ba a yanzu ma insha Allah ya yi alƙawari ba zai tozartar da kai ba a yanzu ma Allah subhanahu wata'ala ba zai tona asirinka ba domin yan kuma tona asiri na lahira ba irin na duniya ba ne kunyar da ake ji a lahira ba irin ta duniya ba ne kuma ko ke a da kike misali kai yanzu ko ana a ce jakata ina aje da wata $100 na dora a kan teburin nan na ce da Allah wanda za ta gaya wa tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala ta tashi ta taɓa yin zina ni kuma in har ta nuna min kanta ta taɓa yin zina mun yi alƙawari duk masallacin nan za mu nema mata gafara a wurin ubangiji kuma ga $100 na ba ta kyauta dan Allah akwai mai tashi akwai mai tashi to wannan duniya kenan taron lahira dubin dubatan irin wannan taron ne in an ce a gurin za a tashe ki akan wani laifi naki a nuna wa jama'a yan uwa yaya za ka ji so saboda hakan nan mu kiyaye duk abin da zai hada ki da Allah subhanahu wataala magana ta itikaf da nayi dogo nan kamar na san babu da magurin yin itikaf amma na san akwai masu sauraron ta media ko ta radio zan yi magana akan itikaf saboda wasu ɗan kurakurai da na fahimta suna iya faruwa ba tare da an sani ba itikaf wata ibada ce da annabi alaihi salatu wassalam har ya mutu bai daina ta ba kuma har ya mutu matansa suna itikaf bayan ya mutu ma matansa sun ci gaba da yin itikaf saboda haka ba laifi bane mace ta yi itikaf shi ne keban cewa a masallaci kwanaki goma karshe kana ibada zunzurutu to amma matsalar da ake samu shi ne mata ba su fahimci cewa itikaf na farko dole ka tsarkake zuciyarka don girman Allah za ka yi shi don yardar Allah za ka yi shi itikaf ba a iya yin sa sai da yardar miji idan gidanki da ƴaƴa da ƙanne da sauransu ke ce majibinciyar hidimar gidan kar ki ga kina da hali kin dauko kanwar ki daga gida za ta zo ta zauna miki da yaya ke kin yi bazar kin fita in kun yi tuka kwana goma ba ki san rayuwar gidan ki a take ci gaba ba wannan malama suka ce mata da suke da dawainiya ta gidansu da ta mai gidansu ituka bai bi zama alheri a gare su ba zaman gida shi ya fi alheri a gare shi sai ka ibada ka gwalgwadon abin da za ka iya ai matan annabi kowa ya shina ba su da yara ko yaran su ai sun zama alhamdulillah duk mun san dai tarihi ko sun koma ga Allah subhanahu wataala mata kuma sun dade da yin aure ko saboda haka annabi ya rayu da matan sa ne a wannan lokacin da me ba sa da dawainiya irin ta biyu ta gida shi kuma shi ma ya tafi gurin masallaci kuma shi ma baya bukatar a kula da shi dan ita ma ta tafi ba abin mamaki bane to amma ke da kike da dawainiyar ƴaƴanki da mai gidanki ki zauna a gidanki ki ibada gwagwadon abin da zaki iya sannan kuma wayanda suka samu halin shiga kuma su fa gane ita kuma ta itikaf ta yana yankewa daga lokacin da jini ya zo miki itikaf ya zaya ai azumin ma ya zaya nan to dole sai ranar da azumi ya kare miki amin jini ya kare miki kika dawo azumi kina iya sabunta niyyar ki koma amma dai shi wancan na farko ya kasa kun ga yan uwa akwai wanda da dama kenan ma da ba za su sami ba saboda wannan wata tana kwana tara wata tana kwana bakwai, wata shida, da sauransu. So amma ga wanda ya samu dama, ibada ce mai falala, don falalarta Annabi bai iya barin ta ba har shekarar da ya mutu. Sannan yan uwa mu ƙara jaddada zancen karatun Qur'ani. Babu lokacin da maluma suka ce hankali yana komawa kan karatun Qur'ani irin Ramadan. Saboda haka mu yi iya ƙoƙarinmu, mu yi iya abin da za mu iya. Kuma a duk lokacin da kika yi ibada, ki roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya karɓa miki ibadar da kika yi. Domin yin ibada ba shi ne sakan kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibada ba. Sabon Annabi alaihi salatu wassalam, wata shida kafin Ramadan, iya abin da suke roƙo, ya Allah ka sadar da mu da Ramadan, ya Allah ka ba mu ikon yin aiki mai kyau a Ramadan, Allah ka karɓa mana in mun yi wannan addu'o'i guda uku. Allah ya kai mu Ramadan din. Almuhim, domin da dama kowa za ta iya cewa ba na an yi azumi da wanci ba, na kuma babu ita. So Allah ya kai rayuwarki zuwa ga Ramadan din ba darajar take akai, mutum take akai, sanye miki akai. Domin kuɗi ma ya sayi wannan rayuwa. Babu wanda kuɗinsa ya taɓa sai masa ƙarin kwana a cikin kwanan duniya. Duk mukaminki, duk saminki, duk asalinki, in kwana ya ƙare sai kin tafi. So da Allah ya kawo rayuwarki ga Ramadan, ba ƙaramar falala ba ce. Allah ya ba ka ikon yin aiki mai kyau a cikin Ramadan, wannan abin nema ne. Sannan me in ka yi aikin, ya Allah kuma ya karɓa maka. Domin sahabbai suka ce da sun sakan kance cewa a cikin aiki da suke kala-kala, Allah ya karɓi wani aiki, ɗaya daga cikin ayyukansu, suka ce wallahi da sun gamsu. Ina ga mu masu irin ibada ta mutu wannan zaman, kowa ya shi na ibadar mu ba irin tasu bane na wancan lokacin. To amma sai mu ji anan wai mun gazu. Ha, an yi alhamdulillah, jiya ma da tashi har ƙarfe kaza ina karatu, har ƙarfe kaza ina ta sallah. Ba ki sani ba shin wacce kike yin irin wanda Allah yake so ne? Ki yi din, sannan ki nema wa kanki yardar Allah akan abin da kika yi. Sannan mu nema wa ‘yan uwanmu sauƙin rayuwa, mu nema wa ‘yan uwanmu rahama, mu nema wa ‘yan uwanmu gafara. Ƙanne kike da shi, ƙannen miji kike da shi, ‘yan uwa kike da shi, abokan arziki wanda kika san sun fi ki shiga damuwa, ba sai sun sani ba, ki nema musu dacewa a wurin Allah, ki nema musu shiriya a wurin Allah. ‘Yan uwa, kar ki yi farin ciki da baƙin cikin da yake damun wani. Kar ki yi farin ciki da baƙin cikin da yake damun kishiyarki. Kar ki farin ciki da yake damun ɗan mijinki. Kar ki farin ciki da baƙin cikin da yake damun ‘yar mijinki. Wallahi baƙin cikin ta baƙin cikinki ne. Idan kika yarda cewa ke zuciyarki a kwance, hankalinki a kwance, ai ke baki da matsala, yaranki lafiya kawai, ‘ya’yan wance ne kaza da kaza yake faruwa, ba ki san lokacin da annobar za ta faɗo cikin gidanki ba. Amma in kika nema mata, Annabi ya ce mana akwai wani bawan Allah da yake yin addu’a, wanda yake masa addu’an bai san yanayi masa ba. Allah ya tashi ya ce kafin a ɗauke wa wancan da kika nemawa sassauci a kan wata damuwa da kike tunanin ta dame shi, ke sai an fara ɗauke mi. Kuma a zuciyarki ba tausayinsa ko ganin halin da yake ciki da ya sake yin addu’a, ba kya ma la’akari da ke kanki ne za a riƙe a ba wai don sake a bikin ba kika yi, don girman zumuncinki tsakaninki da Allah kuma kika masa. Ya Allah ka yaye wannan nan kai da zumuncin nan, alhamdulillah yanzu ka aure talauci, Allah ka yaye masa. Da lokacin yana da shi suna da rufin su, amma yanzu kullum ba abinci a gidan, ya Allah ka yaye musu. Haka kawai ki tashi don suki na fila raka a guri, ki nema masa rangwame, ki gani ko ke Allah zai barki da talauci. Ba ma ganewa ne hanyoyin samun daraja da kuka a wurin Allah kala-kala. Ki nema wani, ke kuma Allah ya yi miki, kuma yi mikin ko ba zai hana ya masa ba. domin wannan addu'a da kika yi ba ta da hijabi tsakaninta da Ubangiji, kai tsaye Allah yake karbawa kuma sai ya karba mu kashin biyu. Ina tuna wani malamin mu a makaranta, idan an tashi yin addu'a sai ce Allah ka mun gafara, Allah ka sa ni cika da imani, ana amin, sai kira ha malam yace kuna mun hasada, sai kuwa wannan sai ka ce Allah ya maka. Kuma haka ne zamu dauka. To amma in kai la'akari da irin wannan hadisi, roƙa masa dama ce ta samar wa kanki hikima. So ɗan uwa, mu yi wa junanmu addu'a, mu yi wa ɗan uwanmu nasiha, mu roƙi Allah ya dacar da mu bisa tafarki madaidaici. Kar mu bari shedan ya yaudare mu. In har cikin watan Ramadan lada ake samu, in an yi kaza ga ladan san, an yi kaza ga ladan san, to baka a manta laifin ba mun an yi kaza an minka shi ne, kuma yadda aka nuna lada shi ma laifin ninka shi ake yi. Saboda haka mace ta ji tsoron yin wani laifi a cikin watan Ramadan, mace ta ji tsoron aikata kowane irin nau'in laifi a cikin watan Ramadan fiye da yadda take tsoron sa a baya. Ina fatan kowa kamar yadda muka bata matashiya ta zauna ta tsara rayuwarta a gidanta, yaya za a yi garin Allah ya waye bayan na yi kaza, sai ne kaza, sai ne kaza. Ki ji kina da tsari, kar ki bar lokacin ki minti ɗaya wuce ba kin more shi ba. Rashin moren lokaci shi ne mai biki komai na alfahari a gurin Allah ba, kuma lokacin da ya wuce baya dawowa har abada kin rabu da shi. Kamar numfashi ne, duk wanda ya fita ya fita kenan. Kuma wallahi har numfashin da kike fitarwa Allah subhanahu wataala ya kiddige iya numfashin da zaki har ki koma ga Allah. Ke ne lissafi yake ba ki wahala, daidai da gashin giraki in an ce ki irga ba zaki iya irga ba. Allah duk kafar da take jikinki kofa ɗaiɗaiɗaiɗai da take jikinki ya san kofa nawa ne a jikinki. Numfashi da zaki sha ya sani, ruwa da zaki sha a duniya ya shina, abinci da zaki ci ya shina, iya arzikin da zaki samu tun ran da aka kuka miki rani, ran nan Allah subhanahu wataala ya rubuta wancan irwa da zaki numfashi kaza a duniya, zaki arziki kala kaza, zaki ci kaza, zaki sha kaza. Wallahi akwai wanda yana gada bai mutu ba amma zai iya kwana 30 bai ci abinci ba, saboda an rubuta abincinsa ya kare. Ko za ku tura masa sai ya dawo ci, wani ruwansa ya kare, wani takunsa ya kare, dan iya takun da zaki tafiya ki je zumunci gidan wancan da wancan, dama Allah ya rubuta zaki shi. Sai yasa nake mana mu yi shi cikin yarda, kar ki je gida bisa taƙiya, an rubuce ki sai kin je gidan, amma ki nemi izinin mijinki. So duk irin wa'innan abubuwa, abubuwa ne masu sauƙi in mun musu tsari, amma kuma abubuwa ne masu kunci idan mun yi su razibe ko bisa tsarin shedan. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah. Ina yi wa fatan alkhairi.
Alhamdulillah, Allah ya saka wa Amira Malama Zainab Aminu Halliru da alkhairi. Ubangiji Allah ya ji gan iyayenmu da rahama, Allah ya sa mana a mizanin hasanat. Ta yan uwa, iyayena na budurganina da yayuna da yaya, ga dai guzurin da malama ta tafi mana da shi, da fatan kowa ta rike ta ɗabi iyar banta a cikin lalitanta, kada ki tafi baki ɗabi wannan guzuri kin je kin gwanzar da shi ba. Gaskiya in kika yi haka baki ɗiba ba kin yi asara. Saboda mi, duk wanda aka ce maka za a tunasar da kai ta fannin addini, hikimarsa ɗaya shi ne, idan aka tunasar da kai to ka ɗauka masa ruko. Rukon gaske wanda ba za ka iya mantawa ba. Iyayena na ƙauye dama mutane ne masu zumuncin gaske, a nan ne ake fitar da kwanon tuwo, langa tuwo da miya, namiji kofar gida ya kirawo masu wucewa a zauna a ci a goshi, ko uba kwa koyewa a cikin gida irin na mutanen birni. Kun ga wanda ba shi da shi zai ci goshi ko? To ga Ramadan ta zo. Ko da ba ki da kuɗin da za ki sai abu mai sanyi ki kayi wani ya sha ruwa ki samu lada, ko ba ki da abin da za ki ciyar da shi yau a ba ki daidai lada gwargwadon wanda bai azumi na ba tare da an taɓa na shi ba tare da an taɓa na ki ba. Muna da randar ƙasa mai kyau a karkara, ko ba haka ba? Ki cika ta tun da daddare bayan an sha ruwa ki rufe ta rubuk, ta yi sanyi ƙarau, in an zo shan ruwa ki fito da shi. a gobar gida ne a masallaci ne ki sanbo gidin ki mai kyau da kofi ki kawo a rika dumbula ana sha Allah subhanahu wataala ya sake miki lada iri da kala kamar yadda malama ta faɗa bayan Ramadan sai ku ga alfalu alkhairat suna shiga iri da kala saboda mi a cikin watan Ramadan baki zaman banza ba kar mu yi wasa duk kankancin al'amari ki tabbatar da kin yi alkhairi da shi saboda mi shi ladan ninkin bani ki yake a kada kije ke hajiya ce kin yi mai kin yi karago daddawa ayyayan ziki da taiwa dinki kala bakwai bakwai ayyayan ta amma ayyayan magwace ta gonki shi ta ba musu ko kala dai ba saboda mi saboda su basu da shi kina gudin kusa karkara kowa tana so dan ta fita face face idan a zamanin tare kar a fito dandali a ga yarki ba ta sa kayan yayi ba to mi gogari mu sa wa ƴan uwanmu wanda basu da shi ko kuma marayuwan da su Allah subhanahu wataala ya karɓa nasu rayin yaya kuma kada mu zama masu kuce-kuce kamar yadda malama ta faɗa a kawai a yin gurmi bi hajiya kin san mi aiki shi tawa ina ita ce mai hawa kai 16-17 take fitarwa ni shekara to bana ko ɗaya ba ko mai falli ina da samu ta sa yadda ba ai zamu zuba mu gani bana kan sai dai a gare mu duk bana mu bane a yayin da ake wannan yanzu ilimi ya zo saboda mi zaka cinye lokacin ka ne an ce idan kake magana wani kamar kana cin naman sani ɗan ya zai so ya kama jikin wani ya yanko nawa yana sawa a bakin sauyi ya zibilla to dan uwa mu dage sa'annan kuma akwai lokacin da zai kasance bakar zaki a cikin Ramadan sai kiga tun daga sallar asuba tana tabbacin ta bata tashi ba har rana har karfe 8 ta Allah kai ku je ku dan gura da mamanku ku yi ni bacci nake yi ba tashi zan yi ne wani aikin ibada ba hajiya ai ko ba ki a sallah ba za ki bar rubuci mu ci miki ba kwanakin da ake sada a tun daga farkon Ramadan har karshe zaki zan hajiya zaki tasbihi zaki dauki dan izubinki ki ka tun alqur'ani ki abinda kika hajjace zaki karanta kya zauna ne haka sirin gaza ke baki aikata ba domin baki a sallah a kada ai wasa da wani ko kuma a ce ke sai an min taliyar Hausa an tafasa ta da manzal ya ji sai ta ga ayyan duniya duk ita bata azumi a boye irin na iyayen mu ai sirru ne hikima ce alkunya ce haka iyaye suka tashi amma yanzu wai kamar ya zama abun gadara in baki kina laji hana sai ta ga duniya bata azumi har iyaye suna cewa to ne me ya bari ne baba ku batta azumi wace duk ta ba mu sani ba ba mu san wannan kafin mu zama mu san mun ilimin wani abu ba mu san iyaye ba su azumi ba ko kun sani ba sani ba yanzu ana kaman wani wayewa ne wallahi ba ku wayewa a ciki ayi hikima Allah ne ya sauke miki amma ki saye ki ciki sha a lokacin da kika ga babu yaron zai tallata da ke sanan sai wani abu da aka ja hankalin mu da mu yi wani dungu ina shugabannin masallaci na amirori na nisa'us sunna na cikin garin Budur gaskiya wannan masallaci dai daki ne na Allah ta'ala duk da masallaci suna iya bakin kokarin su maki aikin sa a yan agajin su to kuma sai kun ba da gudunmawa saboda ga ajujuwar da kuke karatu ana gyara su ana share su to nan ma sai kuna ba da gudunmawa hikima irin ta mata mu mun san daki mu ba wanda za mu ta dakin zamani kullum mata wai gari ta share ta mofe ta goge ba ko to bare kuma na Allah subhanahu wataala yanzu sun yi sun tafi nema sai dole sai sun je sun nema abin da za a ci a sha yan mata ne ki nemi izini har kuna cikin makaranta ne ku danye ki wani lokaci ɗan mintuna bai fi 30 ba ku zo a gyara ɗakin Allah a mofe a goge a gyara shi saboda kun ga su za su fenje in yayi datti ma maza ko tunda su suka kokarin ginawa Allah ya saka musu alkhairi to kar ayi wasa dan duk wanda ma da ko ga muke tafe a ƴan kungiya agaji kwarkwatan mukan samu lokaci da zamu je mu gyara masallaci ɗakin Allah ai fayau da shi kowa ta ɗebi lada lodi lodi ta tafi da shi gida kada a bar ɗakin Allah ya lalace ko baranda ko a bar wani awa kai sa hako yara duk ya zama datti abun kunya ne a garin bai kamata mu bar ɗakin Allah ba kun ji ai a nemi izini kada a tafi babu izini in yaye kuma a cikin makaranta a nemi izinin shugabannin makaranta a samu lokacin da za a gyara ɗakin Allah subhanahu wataala to ubangiji Allah ya sa abin da muka ji mu je mu yi amfani da shi wa yadda ba su samu zuwa ba ba sa gari ko ba lafiya ko ba su samu izinin zuwa ba mu isar musu da sako saboda Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin lada baki daya ƴan uwan ku ɗan uwan mu da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu ciki ubangiji Allah ya sauke su lafiya masu neman alkhairi ne Allah ka ba su wata ba alkhairi ba Allah ka ba su hakuri na ummina na Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah wannan wata da muke so mu shiga mai alfarma mai daraja ubangiji Allah ka datar da mu ka sanya mana nutsuwa da jin mun tsaya tsayuwar daka domin mu samu abin da muka samu bara wanda yafi bara idan hikima ta Allah ta'ala ka samu rayuwa ka iso bana to kai kokari ka jajirce ka aikata abin da bara ba shi ka aikata ba ci gaba ake nema a rayuwa ba ci baya ba sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم انا نسالك لانك انت الله لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم yayin wanda suka zo daga nesa domin daba gadin musulunci Allah subhanahu wataala ka mai su gida lafiya Allah ka saka musu Allah kai rayuwar su albarka ka jiga iyayen su da kakannin su da yayin su da kannin su da malaman su da mazajin su da ba su gon zuwa wannan gari domin daba gadinin Allah Allah ka buda musu hanya ka yassari musu ka ba su ci da sha na hanyar halali ubangiji Allah ka shirya mana zuri'ar mu baki daya da yara maza da yara mata wanda suke kusa da mu ko a nesa Allah ka shirya mana su ka samu tsoron Allah a cikin zakatun su wannan masallaci mai tarin albarka tun daga masu gina shi masu kula da shi masu gyara shi masu karantarwa masu hidindimu su ubangiji Allah ka sa musu a cikin mizanin hasarat lada ya rabbil alamin wa yadda suke sauraron mu a gefe gefe ko daga cikin gida da magana yake kai musu Allah subhanahu wataala ka sa su ma su yi amfani da abin da suka ji mun faɗa ubangiji Allah ka sa mana lada a cikin al'amarin baki da سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين